is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Alhamis 30 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku jabo wanda muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a jirin Gaza zai ci gaba har zuwa karshen shekara. Wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikata 20. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta yi alƙawarin sanya tsauraran takunkumai ga Rasha.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahoton din za ku ji cewa babbar kotun tarayya a Abuja Najeriya ta saki shugaban kungiyar makiyaya ta mai yatta Allah Council Hore Bello Badejo.
Ofishin babban lawyer na kasa ya ce sun kare binciken su basu gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman da ya kunshi shawarar da asusun bada lamani na duniya wato IMF ya ba Najeriya cewa yawan haraji a kasashe masu arzikin albarkatun kasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai dorewa. To sai dai da shike an ce mai daki shi sai inda ruwa ke zuba, wasu ƴan Najeriyan sun koka akan irin tatsar da ake musu iri daban-daban na haraji.
Ka doko kaya daga Lagos. Daga Lagos in bada misali zuwa Abuja akwai checking point sama da 25. Akwai checking point din da kamin ka kawo Abuja suna iya muka tara ta 100 har guda 3.
Sai aka kasance da mu cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafi. Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdi. Amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a jirin Gaza zai ci gaba har zuwa karshen shekara, yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a tsage ta wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Isra'ila Taki Hanijib ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar Laraba cewa muna iya samun ƙarin watanni 7 na fada domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abin da muka ayyana a matsayin lalata ƙarfin kungiyar Hamas da ƙarfin soji. Yayin wata ziyara zuwa Moldova, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Isra'ila na buƙatar ta shirya yadda za ta tafiyar da al'amura bayan yakin ba tare da ɓata lokaci ba, kuma rashin irin wannan shiri na iya haifar da rudani. Blinken ya ƙara da cewa ina ganin wannan yana jaddada wajibin samun wani shiri na gaba, domin idan babu wani shiri na gobe ba a san me zai faru gobe ba. Blinken ya shaida wa manema labarai, idan ba haka ba Hamas za ta kasance a kan karagar mulki wanda ba za a amince da shi ba, ko kuma idan ba haka ba za mu samu rudani, rashin bin doka da oda. Jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikata 20. Wasu hotuna daga kafafen yada labaran kasar sun nuna tarkacen motar a can kasar ramin. Yan sanda sun ce kwazam direban ya kasa sarrafa motar a garin Washuk, yayin da motar safa din ke tafiya tsakanin Turbat da Quetta a lardin Baluchistan da safiyar ranar Laraba. Direban motar na daga cikin waɗanda suka mutu. Yan sanda kuma na ci gaba da ƙoƙarin tattara bayanai daga waɗanda suka jikkata, kuma suna ci gaba da ƙoƙarin gano musabbabin haɗarin. Wasu da suka jikkata suna cikin mawuyacin hali. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin sakataren Baitul Malin Amurka Wali Adeyemu ya isa Kyiv ranar Laraba domin ganawa da jami'an Ukraine don tattaunawa kan tsauraran takunkumai kan Rasha da kuma samar da tallafin kuɗi ga Ukraine. Ya ce Amurka na shirin ɗaukar ƙarin matakan matsin lamba kan tattalin arzikin Rasha. tattalin arzikin Rasha ya zama tattalin arziki na lokacin yaki, inda kowace hanyar samar da kayayyaki da masana'antu a yanzu suka mayar da hankali wajen kera makamai don yin fada a yakin da suka zaba da mamaye Ukraine. Aliyu ya fada a ranar Laraba a babban birnin Ukraine, muna buƙatar yin duka abin da za mu iya don maganin hakan. Adeyemo ya ce babban abin da Baitulmanin ya sa a gaba shine rage samun kudaden shiga na Rasha na hana Rasha samun kayayyaki da take bukata domin tallafawa sansanin masana'antun tsaranta, ciki har da kayayyakin da take samu daga kasar Sin.
Anjima kadan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Abuja, babban birnin Najeriya, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya shaida mana sakin shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Kautal Hore Bello Badeju da wata babbar kotun tarayya ta yi bayan ya shafa watanni biyar a tsare, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Mimi wala hala duduka do kawo illa ka mi hokkai fulbe durobe munyal e bakin shiki e batarai dum e bukkodi e fulbe e
nahi. Karabon Bello Badeju sun yi da fifiyar kotun don tsammanin samun beli ko ma sake shi bayan nuna alamun kawo karshen shari'ar tun a ranar Litinin. Rundunar sojin ta mika ragamar shari'ar ga ofishin ministan shari'a Latif Fagbemi, wanda ya janye daga shari'ar bayan kammala bincike. Baya ga bayanai a gaban kotu ba a samu karin haske daga bangaren gwamnati ba. Sherin Muhammad da ke cikin lauyoyin Badeju ya ce an saki Badejun ba da ginda wani sharadi ba.
Ofishin babban lawyer na kasa ya ce sun kare bincikensu sun gamsu da cewa ba su gamsu da laifukan da suke ake tuhumansa ba, saboda haka da kansu sun yi bincike kuma sun sallame shi kan tuhumar da ake mishi. Shi ne abin da ya faru. Mu kuma babu abin da za mu ce sai mu yi godiya ga ofishin Attorney General, da shugaban kasa, da sojoji, da DSS, cewa mu an mana adalci. Dama abin da ake tsammani talakan kasa ya samu shine adalci, to kuma alhamdulillah sun samu, mun samu abin da muke bukata. Court type a ofishin su daga can sun yi bincike sun ga babu matsala kuma sun sallame shi cikin yardan Allah, muna godiya matuka.
Sakataren kungiyar ta Kautal Hore Engineer Salih Alhassan ya ce binciken ya wanke Badejo daga zargin wuce gona da iri ko ma tumar daukar nauyin kungiyar ta'addanci.
Don wannan jarrabawan da muka samu ba zai kawo mana kasa a gwiwa ba, ba zai hana mu ci gaba da gwagwarmaya na kare haƙoƙin da muradun makiyaya ba ko ina suke, ko ma kowaye ne abin zai dame shi. Don wannan kasanmu ne, muna da 'yanci mu yi walwala kamar yadda kowane ɗan ƙasa yake da shi.
Jigun ƙungiyar shugaban ta Arewa ta Tsakiya Alhaji Gidado Bebeji ya ce za su ci gaba da bin doka da oda kamar yadda Badejo ke jagorantar ƙungiyar.
Ba magana wai ya sa wani runduna mai zaman kanta ba. Inda mai zaman kanta ne, to ba za a gaya ma gwamna ba, kuma ba za a samu hannun gwamna ciki, ba za a samu sojoji, ba za a samu DS, ba sai mu yi shi kawai ba jami'an tsaro ciki. Tare da su muka yi komai, ya je nan ya yi nan. Kuma wannan kungiyar da aka kafa na Normal Vigilance akwai rijistansa, sai da aka mata rijista tab kafin ta fara aiki a jihar Nasarawa.
Bitiya Allah Kautal Hore ta buƙaci 'yan kungiyar su mutunta doka da kuma kaucewa murna fiye da kima. Za a jira ga makomar kungiyar sintirin ta makiyaya za ta ci gaba ne ko kuwa ta zama tarihi. Gwamnan Nasarawa Abdullahi Sule ya nisanta kansa daga hannu wajen kafa kungiyar da aka kaddamar a lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Adamu El-Hikaya da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Wani jirgi mara matuki na Amurka kira MQ na Reaper ya faɗo a ƙasar Yemen, yayin da 'yan tawayen Houthi na ƙasar ke ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa a kusa da tekun Maliya sakamakon yakin Isra'ila da Hamas. 'Yan tawayen Houthi sun fitar da wani faifan bidiyo a ranar Laraba, sun ce sun nuna yadda aka harbawa jirgin makami mai linzami daga sama a yankin Hamadar Sahara na lardin Marib da ke tsakiyar ƙasar Yemen. Wannan shine karo na uku da irin haka take faruwa a wannan watan kaɗai. Wani jami'in tsaron Amurka da ya nemi a sake sunansa don tattaunawa kan lamuran leƙen asiri ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AP cewa rundunar sojin saman Amurka ba ta yi asarar wani jirgin sama da ke aiki a ƙarƙashin rundunar tsakiya ta Amurka ba. Jami'in ya ƙi yin ƙarin haske. Ana kuma tsammanin hukumar leken asirin Amurka ta CIA ta tura jirgi mara matuki a Yemen. Sai dai hukumar CIA ta ki cewa komai lokacin da kamfanin dillancin labaran AP ya tuntube ta. Daga ƙarshe, dole ne a ɗauki matakin gaggawa don magance mummunan matsala da jama'a suka shiga a yankin Sahel ko kuma sauran ƙasashe su ma su faɗa ciki, kuma hakan zai zama matsala ga duniya. Kamar yadda wani jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Laraba. Daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da yammaci da tsakiyar Afirka, Abdurra'ub Jinon Konde, ya shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP a wata hira da ya yi a birnin Brussels na ƙasar Belgium cewa halin da ake ciki a ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso na barazanar fantsama zuwa ƙasashe makwabta. Ya ce ƙasashen tekun Guinea, Togo, Benin, Ghana, Cote d'Ivoire sun riga sun shiga cikin mawuyacin hali saboda taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma halin da ake ciki na jin ƙai, wanda hakan yake a Murtaniya da Algeria.
Muhammad Hafiz Baballe ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman da ya duba yadda 'yan Najeriya ke kokawa da yawan tsugunnar tashin haraji da ya kai su har iya wuya. Ga Zainab Babaji daga Jos a Najeriya.
Haraji wani bangare ne na tsarin tattalin arzikin ƙasa. Asusun bada lamuni na duniya IMF ya bada shawarar cewa yawan haraji-haraji a ƙasashe masu arzikin albarkatun ƙasa kamar Najeriya na iya haifar da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa.
Muhammad Gatawa daga Sokoto.
Ka ɗauko kaya daga Lagos. In bada misali zuwa Abuja, akwai checking point sama da 25. Akwai checking point ɗin da kamin ka kawo Abuja suna iya muka tara ta 100 har guda 3. Wasu kuma za su amshi 15,500. Wannan abun bakin ciki ne. To in muka zo mu kuma za mu hada lissahi kayayyakin da aka yi muna taron na, yayi muna tarar miliyan 1 ga mota boxer. To in muka taho sai mun yi calculating din miliyan 1 nan, yakin nan mu hada su mu saida ma talakawa. Ta yaya ne talakawa ba za su sha wahala ba?
Kamar sauran kasashen duniya, Najeriya na aiwatar da sabbin tsare-tsare na haraji, musamman ma tun bayan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya karbi mulki a shekarar bara. Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Kanen Pam Horo, ta ce haraji na da babbar tasiri ga ci gaban ƙasa.
Zancen haraji mun san tana taimakawa gwamnati domin samun yawan kuɗi da za a biya bukata da shi. Kin ga kaman smuggling, a shigo da kaya cikin Najeriya ba akan kaida ba, ba takarda a shigar da ko moto ko shinkafa. To irin waɗannan gwamnati tana dubawa sai ta toshe yanda za a iya shigo.
Ta yaya gwamnati za ta dawo da waɗansu matakan da zai kawo sauki ma talakan Najeriya?
Talakawan ƙasar nan su ne suke rike da wannan ƙasar. Mu masu ƙananan mu ne muke rike da wannan ƙasar. Amma in kika duba, ina kamfanin Zanwa, ina kamfanin hada motoci, ina kamfanin aluminium roof, ina kamfanin jesharada Kano, ki gani abin da yake faruwa. Amma yau kuma fa, yau babu. So waɗannan manya-manyan kamfanonin da ya kamata su ne suke suna biyan haraji, suke yin aiki, suke taimakawa mutane, ba su nan. Shi yasa gwamnati ya kamata ta sake dawo da irin waɗannan manyan kamfanoni.
Mai fashin baki kan lamura Mr. Jaffet Philip ya ce sanya wakilai da za su samar da ci gaba wa al'umma na da matukar tasiri.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce rangwame na da ke kan man fetur ya tafi. To ana tunanin cewa idan aka ce rangwame za a samu kuɗi a asusun gwamnati da za a yi wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane, amma kashi hakan bai samu ba. Akwai tsari da gwamnati ta yi na karɓar haraji, kuma kafafin harajin nan suna da yawa. Za ki samu ana karɓa a matsayi na ƙaramin hukuma, ana karɓa a matsayi na jiha, ana karɓa a matsayi na gwamnatin tarayya. To harajin babu tsari.
Khadija Abdullahi wata yar gwagwarmaya tace har yanzu dai talaka bai gani a ƙasa ba.
Fanni uku ne zaki duba wahalar da ake ciki. Na farko akwai man fetur, wato fuel, akwai foodstuff, abincin da ake ci, sai kuma wutar lantarki. Wallahi tallahi da talaka zai samu rangumi ta abu uku nan, wallahi da komai yayi sauki. Gaskiya gwamnati ta duba ta da tallafi dan talaka ji dadi ya walwalar rayuwa.
Karin kuɗin wutar lantarki ya janyo matukar tsadar rayuwa wa al'umma, wanda ya janyo kungiyar kwadugan Najeriya ta gudanar da zanga-zangar lumana don jan hankalin gwamnati ta rage kuɗin wutar. Azantawa ta da shi shugaban hukumar rarraba wutar lantarki ta Jos, injiniya Abdullahi Bello Muhammad, yace
dalilin garin kuɗin wuta shine in aka duba yanayin ainihin kuɗin wuta da ya kamata ana biya ba shine ake biya ba. Gwamnati dama tana sa tallafi a ciki overtime, to tallafin yana ta ci gaba da girma, yana da ɗayin yawa, yayi yawan fiye da har da ya kai manzalin gwamnati ta fara gajiya da shi. Gaskiya
Mr. Jafet Philip mai fashin baki ya karkare da jan hankalin 'yan Najeriya kansu hankaltu.
Ana gudanar da gwamnatin demokradiyya da karfin al'umma ne, ba na wasu tsirara ba. Saboda haka dole 'yan Najeriya su tashi haikan, su ba da gudunmawansu wurin zaben shugabanni adilai masu imani, waɗanda za su kawo tsare-tsare da za a yi amfani da arzikin ƙasa saboda al'umma.
Zainab Babaji daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji masu saruka da dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a duk sanda aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirin ku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa, wato plus da daya, kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma, za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagar mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu je ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na duka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka to ka mai ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2024. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun cin zarafin iyali bayan lamarin na baya-bayan nan da ya faru a jihar Plateau, inda wani dan sanda ya guntula hannun matarsa da adda, bakin da muka gayyata da suka hada da Barista Nankus Nehemaya Kaptu, sakatare kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Plateau, kuma member hukumar mutunta bukatun jinsi ta jihar, da Nankyar Dadon, jami'a a cibiyar CDC, sai kuma Fatima Yarima Garba, jami'ar aikin jinya. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Fatima ko tsoro ne ke sa ma'aurata, musamman ma mata da ake cin zarafinsa a gidan aure, su ki neman taimako, sai ta bayyana cewa
sosai sosai musamman matan mu na Hausawa. Kin san yawanci tunda dama mun sani ya addini namiji yana saman mace, to wani yana amfani da wannan daman sai ya cutar da ita, bayan kuma ba haka bane, kana saman ta ne naka taimake ta kaman yar uwarka, ka rike ta kaman abokiyanka, ka yi tallafe ta kaman yadda ka haifa, to amma ba haka wasu mazan suke yi ba. Suna amfani da wannan daman ne, suna cin mutuncin mata, suna ganin dole ki zauna da ni tunda yanzu a babanki ya riga ya bani ke, a babanki ma wata ya mutu a gidansa, in ta koma ma za a iya kore ta a ce ba mu da wajenki. Su ma iyaye dole sai sun yi hakuri da irin abubuwan da ake ma yaran su, su dinga ba su dama suna musu bayani. Wata kina zuwa gida a ce ki tafi kowa hakuri yake yi, to wannan hakurin ne ya kashe mata da yawa a cikin gidan mijin su. Na ki ga yawanci masu hawan jini sun zo asibiti mata ne, ciwon suga mata ne, komai mata ne suka fi yawa, percentage din yafi high na mata. To gaskiya za a
ga iyaye suna taimakawa wajen cin zarafin nan kenan, tunda idan mace ta zo sai a ce a ki koma kowace
gwa. Ina fara magana za a ce miki kowa hakuri take yi, ki je ki ci gaba da hakuri, ni ma hakuri nake yi da babanki, ki je ki hakuri. A'a, a bata kunnan jin damuwanta, wanda za a bata hakurin a bata, wanda za a daukan mata hukunci a daukan mata, shine zai bada dama a rage wasu abubuwan daga cikin abin da ake mata.
Ana batun hukunci kuma ku ne ya kamata a ce kuna sa gaba. Kina ganin kamar ana hukunci wanda ya dace musamman mu maza waɗanda suke cin zarafin mata kuwa?
Wato masallanmu a nan jihar Plateau shine yawancin lokaci wayannan masalolin ba su zo su iso kotu, kadan ne suke ison kotu, because in aka kama namiji yanzu ya ma mata wani abu, can zaka ga matan ta zo tana roko tana ce ku sake shi, ku yi hakuri, mun riga mun shirya. To irin wannan halin yana kashe mana jiki ainu. In an tashi da zafi zafi za bike sun sai su zo su ce, sai kaga iyale sun zo, sai kaga mata ta zo ko mai da zo, sai su ce ai sun shirya. Wani lokaci ma kuna neman su don su bada shaida ba za ku gansu ba, sai su bata muku. To wannan ya zama cikas ne sosai. Wani lokaci kuma kamun ku sani wayansu sun zagayo baya, sun biya kuɗi, sun yi wani abu dai ba za ka zo ka gane maganan ba. So kadan mutane kadan nan da suka san zafin kansu sai ka ga sun ce to sam sai mun tafi kotu, domin ya tafi kotu din kuma dole za a yi hukunci, ko da shike shari'a yakan doki lokaci, aka yi shi ne a hankali kafin nan a zo a gama. Kadan da muka ga aka yi su din an yi su da kyau, amma yawancin lokaci wayannan masalolin ba su kai kotu.
Kuma banda haka yawanci mu yan jarida idan aka ce an kai kotu daga ƙarshe ma sai ki ji mu ba mu sani ba, balle ma mu faɗi ma al'umma, amma ana tabbatar da cewa an yi wannan hukuncin kuwa?
In an kai kotu tabbas ana yin hukunci, yakan ja lokaci because akwai abubuwa da ya da suka sa cases namu wani lokaci sai su ɗauki lokaci. Wani lokaci za zo ana neman shaida, wani lokaci za ka ga kila police da ya investigation an mishi transfer, sai a fara kila neman shi, kila mad da shi Kano, kwamar da shi Kaduna, sai kawo shi ya zama masala. Wani lokaci kuma ka gan shedu sun ce basu da kudin mota, wani lokaci kuma gwamnati ko ta shigo strike ko alkalin ma wani assignment ya doke shi, kaman alkalin da suna wayan su case kwanakin baya, wani wayan su da suka zaka yi zaben nan sai aka posting nasu wani gari sun je yin election cases, so shari'an zabe, so automatically sai zama cases na kotun su duk sun saya chok, sanda suka share watani na suka dawo. So akwai abubuwa da yan da suka kaci ka suna sa case namu ya delay, amma in komin delay nashi ana zo a samu gasken justice na magana din.
To daga ƙarshe idan aka ce ki bada shawara, me za a yi domin kawo ƙarshen cin zarafin mata?
So yanzu dai za a ci gaba da wayar ma mata da kai, a ci gaba duk kungiyoyin da suna cikin aikin da ya shafe mata da yara su ci gaba da wayar musu kai da cewa suna da yanci, suna da dama, kuma suna da yanci su yi abu na kansu, suna da yanci su yi aiki, suna da freedom nasu kamar yanda dokan kasar nan ya bayar. Kuma mata kar su nemi wuri su zauna, wani lokaci zama shiru baka komai yana kawo cin mutunci mafiye, because in ka zauna sai ka zama kamar ka zama damuwa ma mutum din. Na ji labari wata ta kira ni kwanakin baya, mai gidanta ya ce shi ya gaji, menene yasa ya gaji bata aikin komai shine da yara da mamanta da kowa da kowa duk a wuyan shi ne in aka yi fada kadan sai ce shi ya gaji so in mata tana da tattalin kanta in tana da abun hannunta zai rage cin mutunci kamar yanda ita yar wata fada in ko an kore ka ne kana da kudin da zaka yi ka je ka kama wani haya ka zauna amma idan baka da kudin kanka ya zama kai ka zama sai yanda aka yi da kai so mata su tashi su yi tattali kasu su dora hannu su zauna suna jiran mazajen su su nema don in ko ba su taimaka ma mai idan ma za su taimaka ma ƴaƴan su da iyayen su za su kare kuma nasu mutunci din
Hajiya Fatima ya za ka kauce ma cin mutuncin mata
shine mata su nema abin yi kamar yadda wata ta fada musu mata suka nema abin yi to rabin damuwoyi zai ragu saboda mazan suna ganin bi nake miki komai dole kuma komai ke ma sai kin min yadda nake so to mu nema
a wannan da aka yanke mata hannu kusan an ce akan kudi ne ya hada su kina ga irin wayannan
sosai da a ce tana da wani abun ba sai ka ce namiji mun ba daga inda namiji ya gama rabin abu ke kike yi ma kanki wani dokan zai dan sassauta miki ganin bai miki ba mun ba dai kuma wanda dama halin shi na cin mutuncin bane ba yadda zaka yi da irin wayannan sai dai ka ta addu'a kawai
to Fatima gani yadda rayuwa ya zama yanda ya zama yanzu ba kudi babu ta yaya matan nan za su nemi abu aikin da za su yi
akwai sana'an da ba sai da kudi ba yi ga kitsan nan a cikin gida ana yi wasu yanzu mata ma da yawa kin ga salon ana yi a cikin gida da hand dryer mu a environment din mu yanzu zaki ga mace a gida ta da rubuta ta manna ina wankin kai 200 300 kuma suna samu akwai masu kitso akwai masu lalle sana'a ba sai kina da kudi a hannunki babba ba kankara haka zaki ga sun kukkulla mata suna siyarwa 5 naira 10 naira dan zobo ne a togin wani abin da yadda baya neman babban jari to duk wannan in ma baki karatu ba to kina da sana'an hannu
officer a ganin cewa ku aiwatar da doka ne kuma dokan na ya kamata a ce kafin ma a ce kun zo mutane su san cewa ya kamata su bi wannan doka me zaki ce wajen kawo karshen cin zarafin mata
maza su sani cewa mata ye da ƴaƴa suna karkashin su ne kuma kamun ka aure mace iyaye sun bayar domin ka lura da ita ita ma ƴar wani ne bai ke to kana ma yaro wani duka kula yomi ba idan yana faruwa haka cikin anguwa koyan anguwa ya kamata idan yana faruwa haka domin idanu ba wai yana kota ina bane ya kamata in kun ji wani abu ku fada domin mu dauka mataki akai komi yake a ce ma kane ina yi sabne ne
masu iya magana suka ce tashi da wuri shike hana gira tuho neman taimako akan lokaci ka iya ceton rayuka idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi kofar lauyoyi mata a duk fadin Najeriya na bude domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuriya mai amfani abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan akan wannan batu wannan jiko sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Nankus Nehemaya Kyaftu da Nanker Dadon sai kuma Fatima Yusuf Garba da wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
To yanzu kuma ga labarai a takaice. Wani babban jami'in Isra'ila ya ce yana sa ran yaƙi da Isra'ila ke yi da kungiyar Hamas a zirin Gaza zai ci gaba har zuwa ƙarshen shekara yayin da ake ci gaba da kiraye-kirayen neman a tsagaita wuta. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a Isra'ila, Taki Hanijib, ya shaidawa wani gidan rediyo a ranar Laraba cewa muna iya samun ƙarin watanni 7 na fada domin ƙarfafa nasararmu da kuma cimma abinda muka ayyana a matsayin lalata ƙarfin ƙungiyar Hamas da ƙarfin soji. Jami'ai sun ce wata motar safa dauke da fasinja da ke gudu a wata babbar hanya ta fada wani kwazazzabo a kudu maso yammacin kasar Pakistan inda ta kashe akalla mutane 28 tare da jikkata wasu 20.
To masu waro baki ɗaya kuma ana muka kaka ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman Muhammad Hafiz Babale da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni Dadi Balawi, sai injiniyar mu ta yanzu Hawwa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an jima muku.